sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Kalamusi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 10 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labarai.
Ka Ibrahim, a yau Litinin, kasar India ta bada rahoton mutuwar fiye da mutum 1,000 waɗanda suka mutu sakamakon coronavirus, wanda shi ne adadin mafi yawa da ƙasar ta taɓa samu cikin kwana ɗaya tun bayan ɓarkewar cutar. Haka kuma jami'an hukumar zaɓe a Belarus sun ayyana da ɗan shugaban da ake masa kallon mai mulki kama karya a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi. Sannan kuma an kama fitaccen ɗan jaridan nan na yankin Hong Kong da aka san shi da fafutukar kare demokradiyya, wato Jimmy Lai, ta da wasu mutum 7 bayan da aka zarge su da laifin keta sabon dokar nan ta tsaro da China ta sakawa yankin a baya-bayan nan.
To kada labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji halin da ake ciki tun bayan mummunan harin nan da ƴan bindiga suka kai jamhuriyar Niger jiya Lahadi.
Sun kare jama'an tsaro sosai na sai sau kuma duka garuka duka Musa sarakai da hukuma duka su bude ido su gani.
To ko menene alfanun canza ka'idar yin rajistar kamfani da shugaba Buhari Najeriya yayi?
Masu karamin karfi yanzu suna iya yin kamfani.
Za kuma aji cewa jamhuriyar Kamaru ta tashi haikan wajen yaki da cutar kwalara. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafi da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakken labaran duniya. Kasar India ta bada rahoton mutuwar fiye da mutum 1,000 waɗanda suka mutu sakamakon coronavirus, wanda shi ne adadi mafi yawa da ƙasar ta taɓa samu cikin kwana ɗaya tun bayan ɓarkewar cutar. Sabbin akalamin waɗanda suka kamu da cutar baki ɗaya da ya sa adadin na India ya kai 44,386, wanda hakan ya sa take biye da Amurka, Brazil, Mexico da kuma Birtaniya ƙasashe masu yawan cutar ta COVID-19. Haka kuma ƙasar ta bayar da rahoton samun ƙarin sabbin masu kamuwa da cutar fiye da kowace ƙasa a duniya har na tsawon kwana 6 a jere, waɗanda suka haɗa da mutum 62,000 da suka harbu a ranar Litinin. A gefe guda kuma, Australia ta bada rahoton samun mutum 19 da suka mutu, yayin da jihar Victoria, wadda ta fi ko ina samun yaɗuwar cutar a ƙasar, ta ga raguwar sabbin masu kamuwa da cutar. Jami'an hukumar zaɓe a Belarus sun ayyana da ɗaɗɗan shugaban da ake masa kallon mai mulkin kama karya a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka yi. A ranar Litinin, hukumar zaɓen ta ce bayan kammala ƙirga dukkan ƙuri'un, shugaba Alexander Lukashenko ya samu kashi 80.23 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa, yayin da babbar abokin hamayarsa Svetlana Tsikhanouskaya ta samu kashi 9.9 cikin 100. A halin da ake ciki, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun ce an kashe mutum guda, sannan wasu da yawa sun ji rauni a wani kokari da 'yan sanda suka yi na tarwatsa masu zanga-zangar da ta biyo bayan zaben na ranar Lahadi, inda aka kama ɗaruruwa daga cikinsu. 'Yan sanda sun yi amfani da gonetin roba, hayaƙi mai sa hawaye da kuma ruwa a kan dubban masu zanga-zangar da suka hau kan titunan Minsk, babban birnin ƙasar, a yammacin Lahadi domin nuna rashin gamsuwarsu da zaben. Magoya bayan 'yan adawa waɗanda suke ikirarin an tafka maguɗi a zaben na shirin yin wani taro a birnin Minsk don ci gaba da zanga-zangar da yammacin yau Litinin. Ta take magana daga headquarterta, Tsikhanouskaya ta ce bata amince da sakamakon ba. An kama fitaccen ɗan jaridan nan na yankin Hong Kong da aka san shi da fafutukar kare demokradiyya, wato Jim Lai, tare da wasu mutum 7 bayan da aka zarge su da laifin keta sabon dokar nan ta tsaro da China ta sakawa yankin a baya-bayan nan. Jaridar Apple Daily, wacce kamfanin Lai mai suna Next Digital ya wallafa, ya ce an kama Lai mai shekaru 72 bisa zargensa da laifin haɗa kai da wata ƙasar waje. Jaridar ta ƙara da cewa an kama aƙalla ɗaya daga cikin 'ya'yansa. 'Yan sanda a Hong Kong sun ce sun kama wasu maza su bakwai masu shekaru tsakanin 39 zuwa 72 amma basu bayyana sunayensu ba sa'o'i bayan an kama lai fiye da jami'an 'yan sanda 100 ne suka kai wani samami a headquarter company NASA na Next Digital Company
an jima kadan Hadiza za ta sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger inda za a ji halin da ake ciki bayan da wasu ƴan ta'adda suka kai hari kan wasu ma'aikatan kiwon lafiya ƴan asalin kasar Faransa su shida da ƴan jagoran su biyu ƴan asalin kasar ta Niger jiya Lahadi sai labar ma gare ka
yanzu haka jama'a a nan birnin Yamai na ci gaba da jimamin faruwar wannan al'amari saboda muninsa da kuma yadda ake ganin alamun yiwuwar ƴan bindigar da suka aikata wannan ta'asa ba za su rasa masaniya ba game da zuwan waɗannan turawa da ƴan rakiyar su ƴan Niger karkarar ta kure mai sharhi akan sha'anin tsaro Al-Kasim Abdurrahman na ganin lamarin na buƙatar samu amsar wasu tarin tambayoyi
yanda abubuwan suka faru yanda akai suka samu labarin taho wasu waɗannan mutane ha suka zo suka jira su ko kuma suka riske su a inda suke suka yi ta'asar da suka yi kuma suka fice suka tahi ko sun samu wasu mutane wanda suka ba su cikakken bayani bisa tahiyar wa'annan mutanen suka san suna tahi da kwana nawa da sahen ita wasu gari ko kuma da suka zo wurin ne suka samu labari saboda su watakila suna nan cikin garuruwan ko kuma daga can babban birnin Yamai suka biyo su wannan ita ce babban magana wadda ke da tashin hankali
a yanda aka baza jami'an tsaro domin nemo waɗannan ƴan bindiga a dai bangare hukumomi sun umarci ma'aikanta a karkara su mai da hankali wajen faɗakar da al'umma muhimmancin bayar da bayanan sirri inji gwamnan Talaberi Tijani Ibrahim Kacalla
sun tara jami'an tsaro sosai na su bi sawu kuma duka garuka duka mun sa sarakai da hukuma duka su bude ido su gani akwai mutane ne da duk abin da suke cikin zamba ne in mun tara nan su sai su fita da next party matakan nan da muke dauka dai insha Allah za mu siyo kan matsalar nan mun tambaya sarakai da mayor da prefect duka kowa ya sa ido su waye ma mutanen gari duka kowa ya sa ido ya gani in akwai bako a sheda mana
kwarai yake har yanzu ba a tantance ainihin inda maharan suka fito ba masana na cewa ba mamaki kungiyoyin ta'addancin arewacin Mali ne yake da alhakin wannan aika-aika
duk da ke kusancin shi kure da birnin Yamai wani wuri ne kuma wanda yana da kusanci da wasu wurare kama ko da iyaka da malin daga nan kure ba ta wuce kilo 300 ba ka shiga cikin jihar Filinge ka shiga Abala ka kai daga nan kuma akwai wuri wanda yana iya kai ka cikin Algeria kuma daga nan kin kana iya hita ma kuma ka ketara ka samu kanka cikin Burkina Faso saboda cikin jihar Talaberi ne wannan shike nuna bukata ta canza salo
shugaban kasar Niger Isu Muhammadu a shafin sa na Twitter yayi Allah wadai da faruwar wannan al'amari yayi Allah wadai da faruwar abin da ya kira danyen aiki yayin da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron yace an yi wa kasashen mu illa amma kuma jajircewar mu akan maganar mulkushe kungiyoyin ta'addanci na nan daram saboda haka yaki yanzu aka fara inji shi bayanan safiyar yau Litinin na cewa tuni aka iso da gawawakin waɗannan mamata a nan birnin Yamai inda ake shirin kai su kasar Faransa yayin da ƴan sandan kula da binciken kimiyya suka dukufa a ci gaba da neman haske game da wannan hali da aka kai da rana kiri-kiri cikin yanayin bazata Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
tare ne da sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram ga Hadiza da ci gaban labaran duniya
Minista Shari'ar kasar Lebanon Marie Claude Najim ta yi murabus daga mukaminta Najim ita ce minista ta uku da ta aje aikin ta tun bayan gagarumin fashewar da ta auku a makon da ya gabata a Beirut babban birnin kasar da yammacin Lahadi ministan muhalli Emmanuel Skatar ya ajiye aikinsa inda ya kwatanta gwamnatin ƙasa ta Lebanon a matsayin mai cike da rauni daga baya ne kuma ministan yaɗa labarai Manal Abdul Samad ita ma ta ajiye aikinta rahotanni na nuna da cewa akwai ministoci da dama da su ma suke duba yiwuwar ajiye ayyukan nasu a yau aka shirya majalisar zattawar ƙasar ta Lebanon za ta yi wani zama. A gefe guda kuma akalla ɗan majalisar dokoki 8 ne suka bayyana cewa za su aje aikin su yayin da majalisar ke shirin zama a makon nan. A ranar Lahadi kasashen duniya suka yi alƙawarin samar da kusan dala miliyan 300 ga ƙasar domin tallafa mata wajen farfadowa daga wannan itila'i da ya same ta wanda ya yi sanadin mutuwar dimbin mutane. Kasuwannin hannayen jari sun tashi a yau Litinin bayan da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a wasu jerin umarni za su tsawaita wa'adin shirin tallafi da gwamnatin ke ba wa Amurkawa domin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar. A Asia, kasuwar hannayen jari ta SNPASX ta tashi da kashi 1.6 yayin da ta Shanghai ta yi sama da kashi 0.7. Kasuwar Kospi ta Seoul ita ma ta yi sama da kashi 1.4, sannan TSEC ta Taipei ta cilla sama da kashi 0.5. Da tsakar ranar yau Litinin, kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta karu da kashi 0.6 yayin da Sensex ta Mumbai ta yi sama da kashi 0.7.
Da Hadiza da ta karanta wani labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Za mu nufi Najeriya, inda tun bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kwaskware ka'idar yin rajistar kamfani ake ta cece kuce, wanda don haka aka ji ta bakin wasu masu ruwa da tsaki. Halima Abdulrauf Gareki.
Shugaban kungiyar akantocin Najeriya, Farfesa Muhammad Minuma, ke da bayani akan sabon dokar daidaita al'amuran kamfanoni a kasar.
Wato abin lura shine wannan abu da aka yi bai da nasaba da ba jama'a dama na yin wani abu wanda ba shine abu da ya kamata ba. Mutane abin lura shine duk abin da an ce za a yi sabo, zaki ga cewa wa'ansu suna so, wa'ansu ba su so. Kuma masu karamin karfi yanzu suna iya yin kamfani ba tare da sai an ce a'a babba ne sai ka tara sai ka sa kuɗi kaman haka saboda kuɗin da zaka biya wurin rijista din yayi yawa.
A nan sa bangare, Farfesa Shehu Zulu, masani a fannin shari'a da tattalin arziki, yayi ƙarin bayani akan sabuwar dokar na daidaita al'amuran kamfanoni da zai maye gurbin dokar da.
Ba sabon abu bane da cewa mutum ɗaya yana iya kafa kamfani, domin a turanci akwai abin da muke cewa registration of business ne. Wannan bai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe guri ɗaya da dukiya guri ɗaya sannan a kafa kamfani. Sai maganan bin ka'idojin doka akwai wayi gari aka ce a yanzu ba lauyoyi ne suke da hurumin yin haka din ba zai yiwu ya yi tasiri. To amma matsalar ita ce idan ba lawyer ba, ban yi tsammani akwai wani wanda zai iya yi maka bayani ya fahimci dokoki kuma yi maka bayani yadda ya kamata ba.
A lokutan baya, alƙalaman ƙididdiga musamman na babban bankin duniya sun yi nuni da cewa Najeriya na daga cikin ƙasashe da ba sauki wajen yin kasuwanci. Sai dai daga shekarar 2015 Najeriya ta yi hoɓɓasa, inda ta tsallake matakai 15 ta koma ta 131 daga mataki na 145 a shekarar 2019 a ma'aunin yin kasuwanci a sauƙaƙe na babban bankin duniya. A nasa ɓangare, ministan yaɗa labarai da al'adu Lai Muhammad ya bayyana cewa a da ana ɗaukan kwanaki 10 zuwa sama kafin a yi rijistar kamfani a Najeriya, amma a yanzu an sauƙaƙa zuwa kwanaki 2 kacal.
Before it takes about 10 days to register a company, we are not trying to cut down that to 2 days.
Shin akwai sauƙin yin kasuwanci kamar yadda rahoton babban bankin duniya ya bayyana a shekarar 2019. Ga dan kasuwa Muhammad Abubakar Atiku da bayani.
Wannan a tunanin doka ce mai kyau, muna kyautata zato abubuwa da za su daidaita kuma su ƙara sauki wanda zai sa kasuwanci ya bunƙasa a ƙasa. Amma a yanzu kam mu dai fara ganin saukin kasuwanci ba dai tukuna da yake muna cikin wani yanayi a ƙasa, amma mun sa rai zuwa gaban Allah da muna fata abubuwa da za su yi kyau.
A daftarin sabuwar dokar na shekarar 2020 an mayar da hankali akan muhimman abubuwa da suka hada da damar mai hannun jari guda ya kafa kamfani, mai kamfani ya rubuta yarjejeniya na bin dokoki ba tare da taimakon lauya ba, sauya tsarin iyakance hannun jari inda aka maida shi wa'adi kalilan, siyan kan sarki bai zama wajibi ba, da dai sauransu. Halima Abdullahi, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To aje da Halima, yanzu kuma bari mu kada Jamhuriyar Kamaru, inda aka shiga fafatawa da cutar kwalara baya ga kokarin shawo kan annobar corona da ake yi tun farko. Darba awwal gare ka. To masu sauraron mu, saboda wata yar tangarda da muka samu, ba za mu iya kawo muku wannan rahoton ba a halin yanzu, sai a biyo mu a shirin mu na gaba. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya sauraron mu a shafukan mu na internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com.
Cutar coronavirus ba ta da magani.
Daidai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji gangan
yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar Litinin, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatan kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata. Idan har ba ku manta ba, a makon da ya gabata mun fara duba matakan da gwamnatin jihar Kaduna ta dauka na maida almajirai da suke neman ilimin addinin Islama a jihar zuwa garuruwan su na asali. Shin hakan shine a'ala wajen kawo ƙarshen matsalar barace-barace? Isa Lawal Ikara ya hada mana wannan rahoton.
Abubuwa sun shigo duniya dan haka mu har alaran mumin muna gaya musu a nan gurin akwai gyara, akwai abin da yake sawabit, akwai abin da yake mutagayyara. Sawabit abin da ba zai taba canzawa ba a addini. Sallah biyar ake ba za ta canza ba, azumi haka, amma tsarin rayuwa yana canzawa. Tunda an zo yau ba zai yiwu ba yanzu kawai mutum ya tashi bai san kowa ba, yaje ya dira gari ya ce ina alaran mawa ne ya zo karatu. A'a, kaga wannan bambanci ne mai girma wajen kallo tsarin almajircin da da yanzu. Da ana cikin wadata. Idan ka je maganan abincin gidan da ka sauka ma kai dan gida ne, saboda da mutane sun koshi, amma a yanzu mutane ba su koshi ba, tunda suna jin yunwa suya za a yi su dauko nasu su baka, ba zai yi su baka ba. Dole kenan mutun ya je ya nema ya ci. Duk wannan bambanci ne na da da yanzu. Da gwanayen alqur'ani da alarammomi masu jama'a manoma ne, masu kiyo ne, hatta maganan a zo addu'a a basu kudi, wallahi da sun fi karfin wannan. In ka zo ka kawo sadaka don girma alqur'ani kai ka so, malamin da ya cika malami shi zai karantar da almajiran ya rayar da su. In a zamanin nan ne ma da halin tura su makarantar boko ko zamani, ya tura su a'a shi kila ka zo maka ka same shi wani lokacin ba shi da ko naira daya amma naira 1000 tana zuwa to ta hidiman almajirai ne akwai wani babban malamin qur'ani da aka yi ana ce mai gwani Dawudu a cikin Kano shi hatta gidan da yake zama duk gida zai sayar da shi ya kama haya don almajirai su ci abinci
shi ma shugaban kungiyar malaman makarantun tsangayu a jihar Kaduna gwani Suleiman Idris mai zube ya ce lallai akwai matsala a irin yadda ake almajiranci yanzu yace wadannan matsaloli ne kuma suka sa ita kanta wannan kungiya ke kokarin ganin an gyara su
a wancan lokaci jama'a da dama suna ba da gudummawa musamman an san cewa kai an kawo ka ko ka zo ne dan neman ilimin alqur'ani ka san shi ka rubuta shi za ga da dama makofta suka fito da irin mu muna kiran shi a matsayin kalla shine gudummawa na abinci saboda shauƙin su da jin dadin su an kawo wanda suke karanta alqur'ani a anguwan alayin don albarkan da su ma kansu za su samu tattare da wannan qur'ani da ake karanta shi to yanzu abun ya riga yayi karanci da yawa an rasa irin wannan idan malami ya zo ko da daliban shi shine yake daukan dauniyan kanshi ko kuma daliban su ne suke daukan dauniyan kawunan su sabanin da wanda za ka ga dama ma ba a zuwa irin wannan barin mutanen anguwa su ne suke bada irin wannan gudunmawa saboda muhimmancin abunda ake karantawa albarkacin shi kuma irin albarkan da ake samu
amma irin yara da ake kawo muku yanzu iyayen su sukan hado su da abinci ko sutura ko maganar zuwa asibiti don duba lafiya
to a yanzu wannan shine yayi mana karanci wanda kuma shi yasa muke so mu canza fasali din mu tabbatar da cewa iyaye sun shigo ciki samar da irin waɗannan kungiyoyi kenan akwai tsare-tsare wanda muka fitar wanda zai bambanta da yanda ake tafiyar da al'amarin da iyaye su shigo ciki wurin tallafawa da abinci wurin tallafawa da abin da ya shafi magani wurin kawo mada ziyara a zo a ga ma yanayin karatun shi daga wancan zuwa zuwan wannan zuwan a ga cewa wani irin ci gaba ne ya samu a karatun shi wannan yana ƙara ƙarfafa dalibi wanda aka baro da shi daga wani gari an kawo shi wani gari dan a tabbatar da cewa ya koyi alqur'ani har ya haddace shi har ya rubuta shi kawai mu lokacin da muka yi namu dun bayan lokaci iya musulun kawo mana ziyara zo su ga mu sannan su ga kuma inda muke a allan mu wannan yana ƙara ƙarfafa mu sabanin yanzu da dama wasu iyayen sai ga sun kawo ƴaƴan su amma sai uba shekara da shekaru bai zo ya ga yaron shi ba wani ma bai taɓa zuwa inda makarantar ɗan shi take ba to waɗannan abubuwan suna daga cikin ƙalubale da muke da su wanda kuma insha Allahu Rabbi a ƙarƙashin haka mun ɗauko tsare-tsare da gyare-gyare wanda za mu tabbatar da cewa an shigar da wannan tsari ɗin akai
masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji ci gaban wannan shirin yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku sai wadda ta hada mana sautin shirin Julie Lazarus Gratiam ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Colombia ke cewa ku huta lafiya
Can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa kwalkoli
yanzu kun bar mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kan turo mana
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Shitu Mahuta yace matsalar fyaɗe a Najeriya na ta karuwa duk kuwa da irin taratsin da masu ruwa da tsaki ke yi inda ko a kwanan nan an kama wani mutum mai shekara 38 da ake zargi da yiwa wata yarinya ƴar shekara 3 fyaɗe a jihar Bauchi yin doka mai tsauri da kuma aiwatar da dokar akan duk wanda aka samu ya aikata fyaɗe komai girman sa shine kawai zai kawo ƙarshen wannan matsala sakonmu na gaba ya fito ne daga Abubakar Ibrahim Kawu Girgi Yace salam VOA Hausa muna fatan taron da gwamnonin arewa maso gabas suka yi domin hada karfi da karfi wajen yakan ƴan ta'adda da suka addabi yankin Allah ya sa yayi tasiri a yakin da ake da ƴan ta'adda musamman ma na Boko Haram daga nan sai sako daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau yace shugabannin jam'iyyar APC ya kamata ku yi taka tsantsan kar tsintsiyar ku ta zare ba tare da ta gama share muku filin da za ku yi zaben shekara ta 2023 ba domin na ga
tsintsiyar taku na ta zarewa da fatan kira na ya kai ga waɗanda nayi domin su sai kuma sakon hadin gwiwa daga Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajoga suka ce muna kira ga ƴan uwan mu mata maabota shafukan sada zumunta da zamani cewa su dinga yin hattara da waɗannan shafuka domin za su iya kai mutum su baro shi a sakon Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau yace assalamu alaikum muryar Amurka muna fata Allah ya dafawa gwamnonin shiyar arewa maso gabashin Najeriya a bisa yadda suka hada kai domin magance matsalolin tsaro a yankin nasu da yake cinyewa sai sakon Al-Amin Yakubu Malam Madori yace salam sashen Hausa zan yi tsokaci ne akan maganar da Donald Trump yayi a jiya Asabar kan tallafin da zai baiwa Amurkawa waɗanda suka rasa ayyukan su sakamakon cutar COVID-19 wannan abu yayi Allah ya sa waɗanda aka yi dan su amfana sakon mu na gaba hadin gwiwa ne da ya fito daga Baffa Haruna Bajoga da Kabiru Abubakar Kulan Yaki suka ce assalamu alaikum VOA Hausa muna mika sakon ta'aziyya ga kungiyar zabi sonka a bisa rasuwar Yahaya Gogul Bajoga daya daga cikin dattawan kungiyar wanda ya jima yana gwagwarmaya ta gidajen radio da fatan Allah ji kanshi da rahama amin sakon mu na karshe ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace fatan alheri muna jajantawa al'ummar kasar India sakamakon wata gobara a cibiyar killace wanda ta lakumi rayukan masu coronavirus mutum bakwai a kasar muna fatan Allah ya kiyaye hakan nan gaba to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi
da wannan muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amman a takeice
Shari'ar kasar Lebanon Marie Claude Najam ta yi murabus daga makaminta Najam ita ce minista ta uku da ta aje aikinta tun bayan gagarumin fashewa da ta auku a makon da ya gabata a Beirut babban birnin kasar da yammacin Lahadi minista muhalli Demenius Qatar ya aje aikinsa inda ya kwatanta gwamnatin kasar ta Lebanon a matsayin mai cike da rauni daga bayan ne kuma ministan yada labarai Manal Abdul Samad kama ta aje aikinta kasuwannin hannayen jari sun tashi a yau litinin bayan da shugaba Donald Trump ya rattaba hannu a wasu jerin umarni za su tsawaita wa'adin shirin tallafi da gwamnati ke ba Amurkawa domin rage raɗaɗin da annobar coronavirus ta haifar a Asia kasuwar hannayen jari ta S&PASX ta tashi da kashi 1.6 yayin da ta Shanghai ta yi sama da kashi 0.7 kasuwar Kospi ta Seoul ita ma ta yi sama da kashi 1.4 sannan TSEC ta Taipei ta cilla da kashi 0.5 da tsakar ranar yau litinin kasuwar Hang Seng ta Hong Kong ta karu da kashi 0.6 yayin da Sensex ta Mumbai ta yi sama da kashi 0.7
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe kuma a shirinmu na dare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hadiza Kiyari wadda ta taya da gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta hada da injiniyan mu na wannan lokaci ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri wassalam